Sashen Hausa na muryar Amurka ke magana akan mita 16, 25 da kuma 31. A jamhuriyar Niger kuma za a iya kama mu ta kai tsaye a gidajen radio amfani, Sarauniya, Fara'a, Nomad FM da kuma Dalal FM, Sainiya da kuma tashar mu ta VOA Africa akan mita 102.5 zangon FM a birnin Yamai, sai kuma Alfa Radio da ke kasar Kumasi a Ghana. Za kuma iya kama mu a duk lokacin da aka buƙaci hakan a shafin internet a voahausa.com ko kuma sashen hausa.com. Masu sauraro, assalamu alaikum, barkanmu da wannan lokaci. Yau Asabar 6 ga watan Oktoba shekarar 2018, Yusuf Aliyu Haranda ne tare da abokin aiki na Abdulaziz Adali Toro da sauran abokan aiki daga nan birnin Washington DC ke farin cikin gabatar muku da shirin. Da farko ga kanin labarai.
Kwamitin ba da kyautar yabo ta Nobel ya bayyana dalilansa na zaɓar mutane biyu da aka baiwa kyautar wannan shekara. Majalisar Ɗinkin Duniya ta bayyana miliyoyin dalolin da ake buƙata don agaza dubban mutane Indonesia da bala'uka iri-iri suka afkama. Uwar gidan shugaban Amurka kuma ta isa ƙasa ta ƙarshe na rangadi da take na ƙasashen Afrika.
Kanin labarai kenan aka saurara. Ana da iya cewa yau take sallah a manyan jam'iyyun siyasar Najeriya, inda ake gudanar da taron tsaye da 'yan takara za su taru a zaben da za a gudanar a shekara mai zuwa.
Siyasar ce kanta a ce mutum yana neman ƙura'arka ya sayo maka buhun gishiri ya baka, ko a ce yana neman ƙura'arka ya ɗauko 5,000 ya baka.
Su kuma a jihar Adamawa har ya zuwa yanzu ana dakon sakamakon zaben fidda ɗan takarar gwamna a jam'iyyar APC, inda wasu ke ganin cewar ba a yi musu daidai ba.
Bare yi ba musamman a wurare kamar Adamawa.
Yanzu me kuke so a yi?
Mun ce akan cewa wannan a dakatar da wannan, kar a yarda da wannan sakamakon da suka ce suna rubuta suna faɗa din nan.
Kuna so a rusa kenan?
A rusa.
Akwai mu kuma da shirin mu na amsoshin tambayoyinku, amma duk kafin nan sai a gyara zama don ajiyar da duniyar ta wuni.
Mutanen biyu da suka lashe lambar yabo a kan zaman lafiya ta duniya ta shekarar nan ta 2018 sun hada da Nadia Murad wata 'yar fafatika ta Yazid wacce ta sha wahala a hannun 'yan kungiyar ISIS a Iraki, tare da Denis Mukwege, wani likita wanda ya kware a kan binciken lahiyar mata, wanda asibitin shi da ke Jamhuriyar Demokradiyyar Congo ta kula da mata fiye da 50,000 waɗanda suka fuskanci wulaƙanci da kuma tilasta musu yin jima'i ba tare da yardar su ba. Kwamitin ba da kyautar Nobel na ƙasar Norway ya faɗa a cikin wata sanarwa a ranar Juma'a cewa wannan kyautar an ba da ita ne saboda namijin ƙoƙarinsu wajen ganin an kawo ƙarshen wulaƙanci, tilasta mata jima'i a latilas a matsayin wani makami na yaƙi. Mukwege ɗan shekaru 63 da haihuwa yana gudanar da wata asibiti mai suna Panzi Hospital da ke gabashin ƙasar Demokradiyyar Congo, inda 'yan bindiga suke amfani da lamarin fyaɗe domin azabatar da mazaunan yankin. Likitocin wannan asibiti sun sha taimakama mata da dama da suka sami raunuka a lokacin da ake musu fyaɗe a cikin yaƙin basasan ƙasar ta Congo. A jiya Juma'a, sakataren Majalisar Ɗinkin Duniya Anthony Guterres ya yaba wa Dr. Mukwege wanda ya bayyana a matsayin wani fitaccen zakara wajen kare haƙoƙin mata da aka yi wa faɗe. Majalisar Ɗinkin Duniya ta ce tana buƙatar taimakon $50 million na dalar Amurka daga ƙasashen duniya domin ba da agajin gaggawa ga mutanen ƙasar Indonesia fiye da 191,000 waɗanda girgizar ƙasa da malalar teku ta shafa a garin Sulawesi da ke tsakiyar ƙasar. A jiya ne Majalisar Ɗinkin Duniya ta bayyana shirin da ta yi haɗa wasu cibiyoyi na ita gwamnatin Indonesia don samar da agajin gaggawa da ake buƙata sama daga ƙasashen duniya nan zuwa watanni 3 masu zuwa. An gano cewa yawan waɗanda suka mutu a cikin girgizar ƙasa da malalar teku a garin na Sulawesi ya zarce sama da 1,600 yayin da wasu 2,500 suka samu mummunar raunuka. Majalisar Ɗinkin Duniya ta ce mutane fiye da 70,000 suka rasa gidajensu a cikin wannan bala'i. Yanzu haka sakataren harkokin wajen ƙasa Amurka Mike Pompeo yana birnin Tokyo na Japan, ƙasar ta farko da ya soma yada zango daga cikin ƙasashen nahiyar Asiya da yake kaiwa ziyara kwanaki uku a gabascin yankin Asiya. Ya gana da Prime Minister ƙasar Japan Shinzo Abe da kuma Minister harkokin wajen ƙasar Taro Kano, inda suka tattauna akan ziyara aiki da yake shirin kaiwa gaba a ƙasar Korea ta Arewa. Sakatare Pompeo ya yi alkawarin tado da maganar mutanen ƙasar Japan da Korea ta Arewa ta kame a lokacin ziyarar tashi. Ana sa bangaren Prime Minister Abe ya ce zai tattauna da su, ta nuna cewa har yanzu dangantakar da ke tsakanin Amurka da Japan na da ƙarfi sosai. Ko bayan Japan sakataren harkokin wajen na Amurka zai ziyarci Korea ta Kudu da ƙasar China. A hali yanzu kuma Melania Trump, matar shugaban ƙasar Amurka, ta isa birnin Alkahira na ƙasar Misra, inda shugaban ƙasar Abdel Fattah al-Sisi da matarsa Intisar suka tarbe ta. Bayan da ta ziyarci fadar shugaban ƙasa da ofishin jakadancin Amurka, an shirya cewa matar shugaban Amurka ɗin za ta ziyarci kaburukan Fir'auna da sauran wuraren tarihi. Misra dai ita ce ƙasar ƙarshe daga cikin ƙasashen Afirka hudu da Melania Trump ta ziyarta, wanda suka kuma hada da ƙasar Kenya, inda ta ziyarci gidaje biyu na marayu da na ƴaƴan dabbobi, na biyu kuma da yaran giwaye. A jiya Juma'a ne tsohon shugaban Koriya ta Kudu Lee Myung-bak ya zama shugaban ƙasa na hudu da aka yanke wa hukuncin zama gidan kaso, bayan da aka yanke mishi hukuncin ɗaurin shekaru 15 da tara dala miliyan 11 da rabi, duk da sanadin laifukan cin hanci da rashawa da aka same shi da aikatawa. A can dai lauyoyin sun nemi a jefa shi gidan yari har na tsawon shekaru 20. An dai sami tsohon shugaban ne da laifin kirkiro da wasu hanyoyin boye kudade da kuma zama wanda ya mallaki wani kamfani mai suna DRS da ake amfani da shi wajen girka mundahana. Haka kuma an same shi ne da laifin karbar cin hanci da la miliyan 5.5 daga wajen kamfanin Samsung.
Labaran duniya kenan kuka saurara daga nan sashen Hausa na muryar Amurka daga nan birnin Washington DC. Yanzu haka dai jiba a Najeriya, jam'iyyun siyasa na APC da PDP na gudanar da zaɓukan su na tsayar da 'yan takara ɗaya tilo domin fuskantar zaben da za a gabatar a shekara mai zuwa. Wakilinmu Babangida Jibrin ya yi mana nazarin abin da ke gudana a Najeriya.
A yau ne dai manyan jam'iyyun siyasun Najeriya, APC mai rike da rangamin mulki a Najeriya da kuma PDP da ke zama babban jam'iyyar adawa, ke gudanar da tarukansu na fidda gwani na zaben dan takarar neman shugaban kasa. Kodayake jam'iyyar APC tuni ta tsaida shugaban kasa Muhammadu Buhari a matsayin dan takaranta ɗaya tilo ba hamayya, a yau ne jam'iyyar ta PDP ke fara taronta a Fatakul da ke jihar Rivers, inda ake sa ran za ta zabi ɗaya daga cikin 'yan takara guda 12 da ke neman jam'iyyar ta tsaida su a matsayin 'yan takarar neman shugaban kasa. To sai dai kuma ganin yadda rigingimu a tsakanin 'yan takara a ƙarƙashin waɗannan jam'iyyu da ma wasu daban da ake da su ke ci gaba da mamaye kafofin yaɗa labarai a sassa daban-daban na Najeriya, inda waɗanda ke faduwa irin zaɓukan da ake gudanarwa, kama daga gwamnoni zuwa 'yan majalisun tarayya da na dattijai. Wasu masana harkokin siyasa ke ba da shawaran cewa ya kamata 'yan siyasar Najeriya su yi karatun ta natsu su kuma yi koyi da yadda ake siyasa a wasu kasashen da suka ci gaba. Alhaji Suleiman Abba tsohon Speto General ne na 'yan sandan Najeriya kuma ɗaya daga cikin 'ya'yan jam'iyyar APC mai mulki a halin yanzu.
Gaskiyar abu shine da alama dai 'yan siyasa har yanzu zan ce kusan horuwar tasu tana nan dai tana gargada. Mun sani cewa na farko siyasa dole ne wani ya yi nasara, dole ne wani ya fadi, kuma idan wani ya yi nasara ya kamata a yi nasara wanda kuma ya fadi ya amince da wannan faduwa, saboda mai 'yan siyasa za su bari sai ya zama dole. Ya kamata a yi wannan abu a hankali, in mutum ya fadi ya san ya fadi, ya amince kuma ya bawa wanda ya ci goyen baya kasa ta samu ci gaba, shine siyasa ko kuma shine ci gaban kasa. Amma son kai yayi yawa, idan wani ya yi nasara shikenan sai a ta fara masa jagon kar.
Sau da ya dai ana zargin 'yan siyasa ko 'yan takara da son kansu na neman kuru'un jama'a, amma kuma da sun ci zabe sai su manta da irin waɗannan jama'a da suka yi fadi tashi domin su. To ko mai masana harkokin siyasa za su ce game da wannan tambayar kenan da daiwa Dr. Bashir Yankuzo, masanin harkokin siyasa da kuma addini.
Wato wani abu da nake kallo Allahu alam shine kamar mun rasa shugabanni waɗanda suke da hangen nesa, ba wai muna soke dukkan shugabannin mu na yanzu ba, amma da zaka auna abinda irin su Sadauna suka yi a baya da waɗanda suke irin su wanda sun hangen nesa kwarai da gaske. Wannan hangen nesa yasa suka shuka wani abu wanda yake mai tasiri wanda zai dauke tsawon lokaci. To amma mu yanzu ka ga in ma siyasa ne mutun ya zo siyasa kawai so yake ci zabe, in ya ci zabe ya karbi kuɗaɗe a cin zaben ya karbi alawansa din sa a ce shi ma shugaba ne, shikenan magana ta kare. Amma me ya haifar ya gina ma al'ummarsa wacce dan da shekaru aru-aru wannan abin zai amfanar? Saboda haka siyasar ce kanta a ce mutun yana neman ƙura'a ka ya sawo maka buhun gishiri ya baka, ko a ce yana neman ƙura'a ka ya dauko 2,000 ya baka, ko yana neman ƙura'a ka ya dauko 100,000 ma ya baka, ko miliyan 1 ya baka da sunan yana son ƙura'a ka ne, to ya gina wani abu ne yana son ya ci riba. Ya kamata ka tambaye shi wacce manufa kake da ita na ci gaba na. Dan haka da a ce su masu zaben kullum duk wanda ya zo yana neman ƙura'a a tambaye shi wani tsari kake da shi gare mu wanda zai kawo mana ci gaba. In ya bada bayanin ga tsarin da yake da shi, kowace jam'iyya ma ya fito a zabe shi mana, saboda ai ci gaba ake bukata. To amma sai ya zama siyasar tamu kawai, wani dai ya ci zabe, kuma bayan ya ci zabe ya je tara abin da ya tara, in shekaru sun kare ya sake dawowa ya ci gana dawo, ya sake ba mutane aje ana ta hewa ana ta shiwa da sauransu.
Yanzu dai a yayin da jam'iyyun siyasun guda biyu ke gudanar da manyan tarukansu na fidda gwani da kuma amincewa da gwanin, 'yan Najeriya sun zare ido ne su ga yadda za ta kaya. Babu yin jifirin murya Amurka daga Lagos.
A gaida Babangida Jibrin. To sai kuma mu leƙa jihar Adamawa, inda ake ta dakon sakamakon zaben fidda 'yan takarar kujerar gwamna a jam'iyyar ta APC, wanda Ibrahim Abdulaziz ya duba muna abin da ke gudana.
Yanzu haka dai zaben fidda guri na kujerar gwamna na jam'iyyar APC na ko neman barin bada kura a jihar Adamawa, inda 'yan takarar suka soma korafi game da yadda aka gudanar zaben a cikin dare. A wasu yankunan ma dai kayakin zaben ba su isa ba sai cikin dare. To amma kuma duk da haka aka ce an gudanar zaben har ma an bada sakamako. Dr. Mahmud Alilu Ahmad, wanda ake lakabi da Modi, da ke ma zama kanin matan shugaban ƙasa Aisha Buhari, yace sun yi mamaki da yadda wannan zaben ya gudana a cikin dare. Kana ko ya buƙaci da ya fatali da duk sakamakon da aka bada, ko da kuwa shine aka ayyana cewa ya lashe zaben.
Zo musu da dare ko da magariba a ce ku zo ku yi zaben mutum 4,000 a cikin makaranta mara wuta da sauransu, ko da ma akwai wutan da ranan ma zaben ba zai yiwu ba, duk kun zagaya kun gani.
Kuna so a soke zaben ne ko kuma fi so yin?
Ai ba ma a soke zaben, ai ba ma yi ba, ba a yi ba amma sun rubuta sakamako. Saboda haka wannan raining wayo ne, kuma mun sanarwa uwar jam'iyya cewa ga abin da ya faru. Su kuma 'yan committee suna zaune a ofishin jam'iyya a nan Yola, suna jiran a kawo musu sakamako, amma babu inda aka yi zaɓuɓɓuka nan, babu inda aka yi zaɓe. Ba mamaki su kawo sakamakon, su tattara su zo su ce na ci zaɓe. To ko sun tattara sun ce sun kawo na ci zaɓe, ban amince ba, ban ci zaɓe ba don ba a yi zaɓen ba.
Shi ma dai da yake mai da martani a taron manema labarai da kira tsohon shugaban hukumar EFCC Malam Nuhu Ribado, ya ko bayyana zaben fidda gwani na jihar Adamawa da wasan yara.
To zaɓe dai ba a yi ba, kowa ya sani a Adamawa akan zaɓen nan ban yi ba. Jiya mutane sun fita sun tsaya har mangariba ba wani wanda ya fita daga cikin masu wanda ya kamata su zo su yi wannan zabe. Ba su je ward din ba. Ba su je su yi ba. Daga baya sai da dare aka fara ana ta saki result aka ce
an yi. Kun ce ba ai ba amma gashi ana hada sakamakon zabe?
To wallahi gashi nan shi ne abun mamaki. Ina suka samu sakamakon Allahu alam. Mu dai mun sani akan cewa kowa kuma ya sani a Adamawa ba inda aka yi zabe jiya. Kuma ba yadda za a iya yin zabe na direct primary abinda ake cewa ko kato bayan kato da dare. Barai yu ba musamman a wurare kamar Adamawa.
Yanzu me kuke so a yi?
Mun ce akan cewa wannan a dakatar da wannan kar a yadda da wannan sakamakon da suka ce suna rubuta suna faɗa din nan.
Kuna so a rusa kenan?
A rusa a yi abu wanda zai ba mutane hakkinsu. Adalci din yana da ma'ana kwarai. A yi gaskiya bai kamata a gani ya abin gani gashi nan ba buya buya mutane kalila su zo su yi abinda suka ga dama su lalata abubuwa su tafi da shi haka domin jam'iyyar ne za ta sha wahala.
Kawo yanzu dai bangaren gwamnan jihar Adamawa Sanata Muhammadu Bindar Jibrilla ba su mai da martani ba tukunna to amma kuma jawabinsa ma ga al'umman jihar a kafar yada labaran jihar kafin soma wannan zabe gwamnan jihar ya ce shi fa bai shayin ma fafatawa da kowa to amma ko ba zai amince da yi sabida rata ba.
Ni ba zan yarda da wannan ba kuma mutane Adamawa ba za su yarda da wannan ba. Shi ne gaskiya wani ya zauna a daki ya rubuta ban tsammani jam'iyyarmu na APC za ta yi wa gwamna wanda yake kan kujera cin zaliba ko kuma ai mana a cuce mu ban tsammani zai yi ba. Kuma ni matsayina na gwamna ina bin duk sharuɗin party a turance ana cewa loyal member. Ni loyal member ne na APC kuma na tabbata shi national chairman na mutum ne mai adalci. Ban tsammani za a tura mutane a zuwa wannan state din a ce za a yi irin wannan rubuce-rubuce ba. Ni ba zan yarda ba kuma mutane Adamawa ma ba za su yarda ba.
Ya dai zuwa lokacin da nake aiko da wannan rahoto ba bayyana shin kowa ya lashe zaben fidda gwanin ba yayin da ko ake ci gaba da dakon sakamakon zaben wasu kananan hukumomin jihar. Ibrahim Abdulaziz, sashen Hausa na murar Amurka daga Yola a Najeriya.
To a gaida Ibrahim Abdulaziz. Masu saurare kuna sauraron wannan shirye-shirye daga nan sashen Hausa na muryar Amurka daga nan birnin Washington DC. Yanzu agogo muna cewa karfe 11:17 na safe. Yanzu kuma ga shirin mu na gaba.
Masu sauraron mu assalamu alaikum barkamu da sake saduwa a wannan shirin na amsoshin tambayoyinku. Yau za a ji kashi na farko na ansar tambayar su Balangwari kan masarautar Rano da ke kanan Dabo da kuma ansar tambayar su Garba Sabiola kan kasar da ta fara harba Kumbo zuwa Samai da Falakoki. To bari mu fara da ansar tambaya kan tarihin masarautar Rano. Idan su Balangwari na saurare, to ga ansar ku da wakilinmu a kanan Dabo Mahmud Ibrahim Kwari ya samo daga Dr. Tijjani Muhammad Naniya na sashen tarihi na Jami'ar Ado Bayero ta Kano. Mahmud Ibrahim Kwari gare ka.
Dr. Tijjani Muhammad Naniya, daga cikin masu sauraron mu sun aiko suna son su ji tarihi da ya shafi masarautar Rano. Duk da cewa kamar masarautar Kano ta shafe ta ba a ganin ta sosai, to amma dai watakila a tarihinta tana da watakila tarihi irin nata na kashin kanta. Za mu so a mana bitar wannan tarihi.
Auzubillahi minashaitanir rajim, bismillahirrahmanirrahim. Ita Rano, kamar yadda aka nemi sani, duk da cewa Kano ta zo ta shafe ta kamar yadda ka faɗa, amma tana daga cikin masarautu wanda suke da asali a tarihin tashin kasashen Hausa, wato kasashen da ake suwa kasashen Hausa bakwai. Tana daga cikin Hausa bakwai da ake cewa to tsofaffin garuruwan da Hausawa suka zauna, musamman kuma da yadda masu yin hijira daga bangaren Daura suka zo suka sake karfafa shugabanci a wannan wajen. Wato ita Rano asalin wato jama'ar su ma dai da suka zo ne daga Daura tare da Suba Gauda. Kuma ita kasar Rano wanda ya kafa ta kani ne ma ga Bagauda, ana ganin uwarsa ɗaya ubansa ɗaya. Shi ana kiransa Zamna Kogi, shi ne sunansa. Akwai Bagauda, akwai Zamna Kogi, kuma dukkansu ‘ya’yayen bawo ne. Shi kuma bawo shi ne ɗan baya jidda. To a ‘ya’yan bawo ɗin Rano shi ne ɗan auta, shi yasa ake kiransa autan bawo. shi zamna kogi shine autan bawo, amma ranar gari ne wanda ta ɗauki sunan daga baya. Da farko ma da aka kafa ta ba sunan ta rana ba, sunan babban inda ake zaune zamna gaba ko zauna gaba, sunan garin kenan asalin inda suka zauna. Daga baya ne kuma suka tashi daga nan suka koma bangaren da yanzu suka samu kansu, kuma ta samu sunan Rano. Saboda haka wato Rano kasa ce ta Hausawa, gari ne na Hausawa da ya fi shekara 1000 da kafuwa. Sannan da lokacin da aka kafa Kano, to kuma lokacin ne aka kafa Rano, domin kamar yadda na gaya maka kanin Bagauda shine ya kafa ta, kuma sunan sa Zamna Kogi. To lokacin da Kano ta fara bunƙasa, duk da suna girmama Rano, amma sai suka zo suka kuma shafa Rano a shahin mulki, suka hado da Rano a cikin mulkin Kano daga lokacin sarki Gijimasu, wato wanda ya yi rayuwarsa a ƙarni na 13, shekara ta 1136 zuwa 1996 da lokacin Gijimasu ya yi mulkinsa. To saboda haka a wannan lokaci shi ne suka mallake Rano, suka fi ƙarfin Rano, suka shigo da ita cikin mulkinsu. To amma duk da haka suna girmama Rano kuma suna ba ta matsayinta, ba su kai musu waɗansu sarakuna ba. Duk sarkin da ya rasu to ɗansa shi ne zai gaje shi. To Rano sai ta gaji wannan albarka cewa tunda ita ma daga Bagauda daga bawo take, to ba a dan an kama ta bai sa an canja sarkinta ba, sai aka bar sarkinta aka yi kuma ya mutu daga jininsa dai ake nadawa. Haka wannan abin ya tafi har lokacin da aka yi jihadi, ba a canja musu wannan tsari ba, daga cikin jinin asalin makafin garin ake tafiya da su.
To ka ce shi wanda ya kafa shi gari, wannan gari na Rano, dan uwan Bagauda ne. To a lokacin kowa kenan ya ja iya wato lardinsa yake mulki kenan, misali ba wai shi Bagauda ne ya wakilta shi kamar yadda muke gani ba, misali sarki ya nada hakimi zuwa wata ƙasa ko wani lardi ba.
Eh, ba wakilta shi ba. Ka san wato yanayin yanda wannan abin da ake kira ƙaura ta taso daga daura zuwa bangaren kasashen Hausa. Da farko akwai wannan ƙaurar wata jama'a suka yi ta yi, sun zo sun kafa garuruwa daga daura. Irin garuruwan nan su Gano da sauransu, duk akwai wanda suka yi ƙaura daga daura suka zo suka kafa. Amma abin da ya sa aka fi ƙarfafa ta su Bagauda, domin wannan ƙaura ce ta kunshi mutane ne da yawa.
Na'am, akwai jama'a,
mutane da yawa, jama'a sun ɗaruruwa ne. Waɗancan dan mutane 10 ko 20 ko 30 ko 50 sun yi ƙaura, akwai su da yawa sun yi kafin su Bagauda. Amma lokacin su Bagauda wata matsala ce ta so a can yanki na daura, wanda ya taso da ta yayyuwa yunwa ce, ta yayyuwa rashin ruwa ne, ko ita da wani bala'i ne. To sai jama'u da yawa suka taso. To shine suka zo, har suka zo suka rinjayi mutanen da suke wajen suka kafa mulkinsu. To wannan abin ne ya faru. To ayarin da suke towa shi wanda ake kira autan bawo, wato Rano, shi Zamna Kogi, shi ma daga shi ma ya tona nasa jama'ar. An ce ga yayansa wanda sai uba ɗaya uba ɗaya, to shi kuma da ya to ina zuwa shi kuma sai ya tafi wani yankin ya je ya kafa.
Bai zo ya zauna a Kano ba wurin yayansa ba.
To sai kuma ansar tambayar su Garba Sabiola kan ƙasar da ta fara harba kumbo zuwa sammai da falakokin duniyoyi. Idan masu tambayar na saurare, ga abin da ya saukara. Tarayyar Soviet ce ta fara harba kumbo na farko mai ɗauke da tauraron ɗan adam mai suna Sputnik zuwa sararin Subhana ranar 4 ga watan Oktoban shekara ta 1957. A ranar 3 ga watan Nuwamban shekarar ta 1957 kuma, tarayyar ta Soviet ta ƙaddamar da kumbo mai ɗauke da tauraron ɗan adam mai suna Sputnik 2 ɗauke da wani kare mai suna Laika wanda ya mutu. Ita kuma Amurka sai ta ƙaddamar da kumbanta na farko mai suna Explorer 1 a ranar 31 ga watan Janairun shekara ta 1958. A ranar 19 ga watan Agusta na shekara ta 1960, tarayyar Soviet ta ƙaddamar da kumbanta mai suna Sputnik 5 mai ɗauke da wasu karnuka biyu masu suna Strelka da Belka, a karan farko sun rayu. a ranar 12 ga watan Afrilun shekara ta 1961, wani ɗan sama jannatin ƙasar Rasha mai suna Yuri Gagarin ya zama mutum na farko da ya gitta ya kuma bi falaki a can sararin Subhana. A ranar 5 ga watan Mayun shekara ta 1961 kuma, Alan Shepard ya zama ba'amurke na farko da ya kusanci falaki a sararin sama. A ranar 20 ga watan Fabrairun shekara ta 1962, John Glenn ya zama ba'amurke na farko da ya shiga falaki a sararin Subhana. Ita kuma Valentina Nikolaeva Tereshkova ta ƙasar Rasha ita ce mace ta farko da ta doshi falaki a sararin sama. Ranar 18 ga watan Maris na shekara ta 1965, sai wani ɗan sama jannatin Rasha mai suna Alexei Leonov ya zama mutum na farko da ya fice daga cikin kumbansa ya yi tafiya da ƙafa cikin sararin Subhana, saboda komai ya isa wajen baya nauyi ko misali zaratin, don haka baya faduwa. Bayan ɗan Rasha ɗin, sai kuma wani mutum mai suna Ed White ya zama ba'amurke na farko da shi ma ya fice daga cikin kumbansa ya yi tafiya da ƙafa a zangon falaki. A ranar 3 ga watan Fabrairun shekara ta 1966, wani kumbin Rasha mai suna Luna 9 ya zama kumbo na farko da ya sauka duniyar wata. Bayan kumbin Rasha, sai kuma na Amurka shi ma ya sauka duniyar ta wata a ranar 2 ga watan Yunin shekarar 1966. Ranar 15 ga watan Satumban shekara ta 1968 kuma, sai kumbin tarayyar Soviet mai suna Zone 5 ya zama kumbo na farko da ya kammala zagaye falakin duniyar wata ya kuma dawo nan duniyarmu. Sai Amurka ta ce haka ko? Don haka ranar 21 ga watan Disamban shekara ta 1968 sai ta kaddamar da kumbin ta mai suna Apollo, wanda daga bisani ya zama kumbin farko da ya zagaye falakin duniyar wata da bil'adama ciki. A ranar 20 ga watan Yuli, sai wani ba'amurke mai suna Neil Armstrong da abokin tafiyarsa mai suna Buzz Aldrin, shi ma ba'amurken, suka zama mutane na farko da suka sauka duniyar wata. Tun sannan an ci gaba da rige-rige da kuma gasar nuna bajinta da fasahar zuwa falakin sammai tsakanin Amurka da Rasha har zuwa shekara ta 2003, lokacin da ƙasar China ta zama ƙasa ta uku da ta tura mutum zuwa sammai, lokacin da ta tura Yang Liwei ta kumbanta mai suna Shenzhou 5. To sai a kasance da mu makon gobe don jin kashi na biyu na ansar tambaya kan tarihin masarautar Rano da kuma ansar wasu tambayoyin. Yanzu a madadin Dr. Tijjani Muhammad Naniya na Jami'ar Ado Bayar ta Kano da kuma wakilinmu a Kano Mahmud Ibrahim Kwari da injiniya mu da wanda ya haɗa mana sautin, ni Ibrahim Kalamasi Garba ke cewa sai makon gobe.
Madalla a gaida Ibrahim Kalmasi Garba da shirin shi. Kafin mu kammala shirin namu, ga labaran duniya amma wannan karan a takaice.
Majalisar Dinkin Duniya ta ce tana buƙatar taimakon dala miliyan 50.5 na dala Amurka daga ƙasashen duniya domin ba da agajin gaugawa ga mutanen ƙasar Indonesia fiye da 191,000 waɗanda girgizar ƙasa da malalar teku ta shafa a garin Sulawesi da ke tsakiyar ƙasar. Yanzu haka sakataren harkokin wajen ƙasar Amurka Mark Pompeo yana birnin Tokyo na Japan, ƙasar ta farko da ya soma yaɗa zango daga cikin ƙasashen nahiyar Asiya da yake kaiwa ziyarar kwanaki uku a gabashin yankin Asiya. A hali yanzu kuma Melania Trump, matar shugaban ƙasar Amurka Donald Trump, ta isa birnin Alkahira na ƙasar Misra, inda shugaban ƙasar Abdel Fattah al-Sisi da matarsa Intisar suka tarbe ta. A jiya Juma'a ne tsohon shugaban Koriya ta Kudu Lee Myung-bak ya zama shugaban ƙasa na hudu da aka yanke wa hukuncin zama gidan kaso, bayan da aka yanke mishi hukuncin ɗaurin shekaru 15 da tarar dala miliyan 11.5 duk a sanadin laifukan cin hanci da rashawa da aka same shi da aikatawa.
Masu sauraro, a nan za mu dasa aya a cikin shirin namu. Sai kuma idan Allah subhanahu wataala mai kowa mai komai ya kai mu zuwa anjima, za ku ji mu da wani shirin. Za ku ji kuma wace irin waina ake toyawa a Fatakwal da kuma Abuja. A ƙarshe muna taya iyalan Alhaji Umar Tanko Maina Kaina murna bisa ɗaurin auren ‘yarsu Fatima da angonta Shu'aibu Abubakar, wanda aka gudanar a fadar mai martaba Sarkin Fataskum a jihar Yobe. Yanzu kuma a madadin Abdulaziz Adali Toro da ya taya ni gabatar da shirin, sai wanda ya hada kuma ya bada umarni Mr. Abu Solomon da injiniyan mu ta yau Tian Wan. Ni ne naku Yusuf Aliyu Harande ke cewa a ƙara sauni lafiya.
Écoutez VOA Afrique.